This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. A jiya Asabar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kirice kan cewa Isra'ila ce za ta yanke shawara da kuma daukar mataki kan abin da ake bukata na tsaronta. Yana mai mai da martani kan kakkausan suka da rashin amincewar kotun kasa da kasa kan kisan kiyashi da rusau da Isra'ila ke yi a Gaza. Tun bayan hukuncin kotun ta kasa da kasa a ranar Juma'a, rundunar sojin Isra'ila ke fuskantar matsin lamba na yin biyayya ga umarnin kotun. A cikin hukuncin mafi yawa na 15 daga cikin alkalai 17 na kotun, ta umarci Isra'ila da ta kaucewa ayyukan kisan kiyashi kan Falasdinawa, ta kuma ƙara ƙaimi wajen taimakawa fararen hula. To sai dai hukuncin kotun bai ambaci umarnin tsagaita buɗe wuta ba. Tun da farko a jiya Asabar, ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya yi kiran da a sauya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta Falasɗinu da wasu hukumomi da ke da manufar samar da zaman lafiya da ci gaba, bayan zarge-zargen cewa wasu daga cikin ma'aikatanta na da hannu a harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba. A yayin kaddamar da wani bikin tunawa da yaƙin duniya na biyu a St. Petersburg a jiya Asabar, shugaban Rasha Vladimir Putin ya kwatanta yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine da yaƙin da Rasha ta yi da 'yan Nazi shekaru 80 da suka gabata. Moscow ta yi ta ƙoƙarin kwatanta yaƙin da take yi a Ukraine a matsayin ƙoƙarin kawar da ɗabi'ar 'yan Nazi a makwabciyarta ta kudanci, duk da cewa Ukraine tana da zababben shugaba Bayahudi wanda ya rasa dangi a cikin mummunan yaƙin na kisan ƙare dangi. Ukraine ta taɓa zama wani ɓangare na tarayyar Soviet, kuma ita kanta ta sha wahala a hannun sojojin Hitler. To sai dai ta ki amincewa da kwatancin da aka yi a matsayin dalilai da ake labawa kansu domin mamaya. Birnin St. Petersburg, wanda a lokacin yaƙin duniya na biyu ake kiransa da Leningrad, ya yi bikin cika shekaru 80 da kawo ƙarshen mamayar sojojin Nazi ta kusan kwanaki 900. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An tsara shugaban Amurka Joe Biden da takwaransa na China Xi Jinping za su yi wata ganawa ta wayar tarho, yayin da kuma aka tsara sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai sake kai wata ziyarar aiki a birnin Beijing a wannan shekara, a daidai lokacin da kasashen biyu ke neman babbar hanyar diplomasiya ta shawo kan bambance-bambance da gogayya a cikin alaƙar kasashen biyu. A ranar Asabar, mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan da ministan harkokin wajen China Wang Yi sun kammala tattaunawar da suka shafe fiye da sa'o'i 12 yayin wata ganawa ta kwanaki biyu a birnin Bangkok na kasar Thailand. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce hanyar tattaunawa ta sirri tsakanin Sullivan da Wang wata muhimmiyar hanya ce ta sasanta gasa da takaddama cikin mutunci tsakanin kasashen biyu. Jami'in ya kuma tabbatar wa muryar Amurka cewa babban jami'in diplomasiyar Amurka Anthony Blinken zai koma Beijing a wannan shekara. Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ivory Coast, bayan ta doke Kamaru da ci 2-0 a wasan zagaye na biyu na 16 a jiya Asabar. Ademola Lukman da ke takale da kungiyar Atalanta da ke kasar Italiya shi ne ya zura wa Najeriya kwallaye 2 da suka bata nasara karo na 3 a wasannin gasar na baya-bayan nan da kasashen biyu suke karawa. A ɗaya wasan zagaye na biyu da aka fafata a jiya Asabar, Angola ta doke Namibia da ci 3-0. Hakan na nufin Najeriya za ta fafata da Angola a matakin na quarter final. A yau Lahadi kuma kasar Equatorial Guinea ce za ta kara da Guinea, yayin da Masar kuma za ta kece reni da Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo duk a zagaye na biyu na gasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi a kazan ba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin da yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu yi nazari ne akan mafita ga matsalar farfagandar kabilanci, yada kalaman kiyayya tsakanin wasu matasan kabilan Najeriya, musamman ma a dandalin Twitter. Ganin yadda wani faifan bidiyo na yadda wasu 'yan Najeriya suka yi tafarta wasu kalamai mara dadin ji a wajen karawar ɗan wasan kasar da na Ivory Coast a filin wasan kasar Ivory Coast din, lamarin da ya dare teburin trend biyu bayan martanin wani matashi dan arewa da ya ce a bisa maganar gaskiya. Ganin yadda tsokanar da 'yan Najeriya da suka bayyana a faifan bidiyon bai rikide zuwa tarzoma ba, shaida ce ga yadda kasar Ivory Coast ke karban baki da mutunci. Yana mai kara da cewa babu wani wuri a duniya da mutum zai gwada irin wannan rashin da'a kuma ya tsira lafiya. Jim kadan bayan wannan tsokaci daga bakin matashin arewa ne wasu 'yan kabilar Igbo suka mayar da abin sa'in sa tsakanin arewa da kudu, inda suke cewa da 'yan kabilar Igbo matashin arewan yake. Yanzu bari mu sada ku da bakin mu na yau su fara da yi mana shimfiɗa akan yadda matsalar nuna wariyar kabilanci ya samo asali.
Sunana Mahmud Tunde Hassan, aikin jarida da ke ma karki ji mamaki daga jin sunana Tunde na ciki. So ni ba Hausa bane amma na tashi ne a cikin da Hausawa suke da yawa. Maganan matasan da kika dauko wadanda nake so ki sani shine sun tashi ne kusan dadin Najeriya ba, kusan abin da tushin Najeriya ba, sun tashi ne a cikin kunci. Domin wannan matasan da kike magana nan ɗan shekaru 15 zuwa kaman 40, to duk wannan lokutan nan zuwa yau Najeriya na cikin kunci. So ba san komai ba banda wannan kuncin. So haushin wannan halin da suka samu kansu da kuma yanda iyayen suka raine su, da kuma babban maganan shine yanda yin siyasa suka maida Najeriya. Duk maganan da suke yi shine akan wariya, akan addini, akan kai dan kudu ne ko kwa dan arewa ne ko dan yamma ne, haka da ko a can zo maganan zabe akan wannan maganan ake. So wannan matashin nan ba san bambancin wai wariyar nan babun alheri bane, ba san akwai lokacin da Najeriya tana cikin hadin kai, arewa na yin nata, kudu na yin nata, yamma na yin nata, amma kowa ana yi kaman competition ne yanda za a ci gaba.
A wani bangare kuma,
sunana Bashir Ahmad, mataimaki na musamman ga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari akan sabbin kafafen yada labarai. To kwarai wannan makala abu ne da aka dade ana tattauna shi, kuma a kullun zan iya cewa ana tattauna irin sa musamman a sabbin kafafen sadarwa na zamani da muke da su a halin yanzu. Idan muka kalla abin muka yi zurfin tunani za mu iya cewa Najeriya dai guda ɗaya ce a zahirance, amma kuma muka yi zurfin tunani za mu gane cewa Najeriya a rarraba take. Zai yi wahala ki ga an kawo wani makala da za ta samu goyon bayan Bahaushe, Bayarabe da Igbo a lokaci ɗaya, wataƙila za a iya samun manyan ƙabilun guda biyu su goya baya, ko kuma ɗaya daga ciki against guda ɗaya, biyu su goyi baya, ɗaya kuma baya goyon baya. To kullun haka ake fama.
Bari mu koma ji ta bakin masani a sha'anin yaɗa labarai da yi mana ƙarin bayani akan inda matsalar take ta fuskar ɗaukan darasi daga tarihi.
Sunana Ahmad Sajo ne, komishina ne na yaɗa labarai na jihar Adamawa a baya can, kuma yanzu ina nan zama a Abuja ina ayyuka na harka da ta shafi watsa labaru da kuma al'amuran yau da kullun. To alal haƙiƙa wannan wannan abin da kike faɗi ba wai wani abu bane da yake abin mamaki. Hausawa sukan ce ba a shuka duma a girbe kabewa. Mu a ƙasarmu ta Najeriya mun yi kuskure matuƙa da muka daina koya ma ƴaƴanmu tarihin ƙasar nan. Idan da matasan nan sun san tarihin ƙasar nan namu da abubuwa da suka faru a baya da illan irin wannan abubuwa da ƙiyayya da zaman doya da manja tsakanin kabilunmu ya jawo musamman kabilar Ibo da kuma al'umman arewa da matasan nan sun sani wallahi da za su yi wa kansu kiyamun laili. In kin lura za ki ga cewa mafi yawan lokuta akwai haɗin kai kyakkyawa a tsakanin shugabanni a sama amma a tsakanin talakawa ne ake wannan kace nace da kuma dambaruwa. Talakawan kuma ba wai talaka wanda bai da komai ba, hatta mu da ya kamata a ce mu mun yi karatu kuma muna da ɗan galihu zama lafiya ya mana wuya saboda shugabannin mu har kullum suna mana irin huduba ce ta cewa mu rarraba kawunan mu saboda ai wane na cutan wane wane na cutan wane. Yawanci idan kika bi diddigin dambaruwar ba ta da alfalu.
Madalla yanzu ina mafita malamai
ni ana ganin mafita shine a ce da farko wayannan matasan nan su san wai tunda ake maganin wariyan dan ba samu wani cigaba ba su din ma su samu wani canjin rayuwansu ba, meaning ya kamata su come to some kind of understanding wai wannan baya taimakon su baya taimakon kasa, wato ana bukatan fadakarwa da kuma ilimi. Na biyu yan siyasan da wanda muke ganin su kaman wai su ne shugabanni ya kamata su canza yanda suke kalamu yanda suke halayensu yanda suke nuna wariya so da matashin nan za su samu abun da za su yi koyi da shi. Amma a cikin yanda ake ba su da abun koyi in banda wariya da bambance-bambance da kiyayen juna, ni a ganina ba abin da za ce wai matasan nan su tashi kai da kansu su canza wannan abun ba. So the big question is wannan shugabanni a shirye suke?
To yanzu gare ka Bashir,
a tunanina irin abin da zai kawo ƙarshen wannan abun sai mun koma mun kalli menene asalinmu, mun karanta tarihinmu, mun gane cewa tsakanin arewa da kudu tsakanin Bahaushe da Ibo da Bayelbe da sauran kabilu kowa ya bada gudunmawa wurin kafa wannan ƙasa da muke cikin ta yanzu Najeriya. Sai mun koma mun yi wannan karatun ko kuma an fito da shi a fili an nuna gudunmawa da kowa ya bada kafin dukkan kabilun suna ganin girman juna kaman abubuwan da yake faruwa a yanzu zaka ga an yi ba daidai ba amma an aka kawo ni dan kabila ta ne zan rufe ido na ne naga ciwon a daidai so abin yana matukar da tasiri yanzu musamman a zakatun matasa da suke tasowa a yanzu wanda kuma ya kamata a duba wannan lamari musamman matasan nan sune shugabanni da za su zo nan gaba su rike kasar nan din da irin wannan tunanin mutum zai zo ya zama shugaban kasa. So kwai da gaske ba zai mulka kasar da adalci ya ce kowane bangare nasa bane, so abu ne da yake da matukar mahimmanci manya-manya wanda suke da karfin fada a ji musamman a su kafafen yada labaran su kara fitowa su bayyana tarihin Najeriya watakila wannan ne zai iya zama mana mafita.
Malam Bashir ko kana da karin bayani akan mafitan?
Wasu suna ganin cewa mu Najeriyan nan tamu ce mun fi kowa ba da gudunmawa, wasu suna ganin cewa a'a da ba dan su babu Najeriya. To haka Najeriya take a yanzu musamman kuma shugabanni sun yi shiru suna ganin abin sun bashi watakila suna iya cewa saboda hakan yana da tasiri a siyasance domin ni dan kabila kaza ne na fito ɗan kabila ta ko na cancanta ko ban cancanta ba za su goya mun baya. So wannan abin ya kamata mu kau da kai mu manta da siyasa mu kalli Najeriya nan shi wanda ce kasar mu dukkan mu ba wanda yake da wata kasan wanda zai iya kiran sa ciwon kasar sa ci ba Najeriya ba. So abu ne da ya kamata ba iya magana ta yau ba amma ne da ya kamata a kalle shi da idan basira watakila a fara shi da wasu saminoni da wasu makala da rubuce-rubuce in Allah ya saka aka karba hakan nan gaba wasu masu tasowa ba za su taso su ga irin wannan zaman doya da manja da muke a tsakanin mu ba.
Bari mu sake komawa kan Alhaji Ahmad Sajo akan mafita.
Lallai akwai wannan dambaruwa kuma akwai kuma rashin jituwa akwai tunanin cewa wani na cutan wani amma ni na hakikance har da Allah babu cuta da ake mana face cuta da masu hali da masu shugabanci suke matalakawan Najeriya. To da za a iya fahimtar da matasan nan suna faɗa ne akan abinda zancen bangaranci da zancen kabilanci da zancen addini ba shi da alfalu babu ta inda ma yake taimakawa kasar nan wajen haɗa kanmu sai dai rarraba kawunan mu. Amma da ya kyautu ayi amfani da kafofin nan na yaɗa zumunta ayi kokari a fahimtar da al'amura cewa irin wannan kiyayya a baya ya jawo mana illa wahala wanda yake da aka yi yakin basasa babu bangare da bai sha wahala ba. To idan aka yadda aka sake jefa mu a cikin irin wannan hali su matasa su za su wahala. Akwai fadi da ake yi wai idan aka yi yaki dattabai ne za su yi musu tsakanin su su kawo sanadi a yaki. Amma matasa ke mutuwa idan aka yi yaki. To matasan nan su sani fa idan ba abin ya zama na tashin hankali ne babu matashin da zai tsira ko na bangaren kudu ko na bangaren arewa.
Madalla, rahoton bincike daga mujallar ResearchGate ya yi nuni da cewa rashin yarda da juna tsakanin manyan kabilan Najeriya baya rasa nasaba da wawurar dukiyar al'umma akai-akai da wasu masu rike da madafun iko ke yi da rashin gudanar da mulki yadda ya kamata da kuma bakar siyasa. To masu sauraro gabaki daya kuma anan zamu kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi. Ku kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar hepatitis da ke ci gaba da addabar mutane a Najeriya. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma yakan kawo kumburin hanta da kuma ciwo. A wasu lokutan ma cutar takan sa hantar ta ƙi yin aiki daidai ko kuma yadda ya kamata. Ƙwayoyin cuta nau'in bacteria da kuma virus suke haddasa ta. Tare da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi. To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan wannan cuta ta hepatitis.
Hepatitis dai yana nufin cutan hanta, wato shi wannan hanta kuma ya kamata mu yi bayani a gurguje akan aikin shi. Aikin shi babba ne kamar haka, wanda shine detoxification, wato ya kasance cewa ya kashe kowane irin ƙwayan cututtuka da za su iya shiga jikin ɗan adam, haka ma kuma abinci da abin da zamu sha din da zai iya cutar da mu. To wannan hantan yakan taimaka sai ya rage karfin su kuma ya kashe su gabaki daya, sai ya bar mu da abin da muke bukata. So yayin da ya kasance wannan cuta na hepatitis, wato cutan hantan ya shiga cikin jikin hantan kenan, to kuma yake ne ya fara taba irin wannan aiki na hanta da ya kamata a ce yayi. So ɗaya daga cikin biyu zai faru, ko ya kasance aikin nashi ya ragu na kashe waɗannan ƙwayoyin cututtukan da ya kamata a ce yana yi, ko ma ya bari gabaki daya saboda ƙwayoyin cututtukan sun kashe waɗannan sinadaran da yake jikin hantan da yake taimaka mana gurin yaki da cututtukan. Wannan shine a takaicen takaitawa na bayani na hepatitis generally tare da wato ainihin aiki na hanta.
To likita, shin cutar hepatitis ta ma kasu kashi nawa ne?
To hepatitis dai yana da rabe-rabe iri-iri. Rabe-raben nan kuma zamu raba su ne gida kamar haka. Na farko dai zamu raba based on wato duration. Muna da acute, muna da kuma chronic wanda aka bi sani kenan. Wato acute shine yayin da mutum ya samu wannan cutan hantan a cikin wata 6 yayi kasa, wato a cikin sati 1, sati 2, wata 1, 2, 3, 4. Yayin da ya kasance cewa kuma ya wuce wata 6, ko da ma a zo a ce wata 6 da sati 1 ne, wata 7, wata 10, shekara 1, to ya da chronic hepatitis kenan. So wannan shine babban ire-ire ko in ce rabe-rabe based on duration ishi. Amma kuma ba sannan haka ba, muna da manya-manyan rabe-rabe based on irin abin da yake janyo shi. Kamar yadda aka sani, muna da hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Hepatotropic viruses su ne wato ainihin cutan virus din da suke sa cutan wannan hepatitis din, amma kuma ba sa sa wani abu bayan cutan hanta. Amma non hepatotropic viruses kuma su ne wanda suke sa cutan hanta tare da wani cuta kuma daban, wato za su iya sa cutan hanta su sa na koda, na jini ko na fata da sauransu haka. Wannan hepatotropic viruses din nan su ne wanda aka bi sani irin su hepatitis A, hepatitis B, C, D tare da ma kuma E, wato hepatitis A, B, C, D, E kenan. Non hepatotropic viruses kuma su ne irin su cytomegaloviruses, Epstein-Barr viruses, muna da irin su yellow fever viruses, muna da irin su herpes simplex viruses. Duka waɗannan suna iya causing hepatitis, sai dai amma ba zallan hepatitis za su iya causing ba, har da waɗansu wato ainihin cututtuka ma na jinin jiki. Ba dukan su dai viruses ne, ba bacteria ba, ba fungal ba, ba kuma protozoa ba. Amma bayan su muna da waɗansu ire-ire na hepatitis kamar autoimmune hepatitis, kuma muna da neonatal hepatitis. Yanzu an dauke su a gurguje-gurguje ɗaya bayan ɗaya hasa ne bayaninsu insha Allah.
Shin me ke haddasa cutar hepatitis?
Abin da yake haddasa hepatitis, kamar yadda na faɗa, akwai hepatotropic viruses da kuma non-hepatotropic viruses. Yanzu bari mu ɗauka hepatotropic viruses ɗin. Hepatitis A tare da kuma E, irin yadda suke haddasa hepatitis ɗin, ko ince virus ɗin hepatitis A da kuma da E, yadda suke haddasawa suna kamanceccen ne. Yawanci akan same shi ne daga abin da mutum ya ci ko kuma ya sha, wato fecal oral route kenan, wato ya kasance cewa daga abin da mutum ya sa a bakin shi akwai wannan cutar hepatitis ɗin a ciki, wanda wani wanda yake da cutar ya watsa wa mutane ta fannin kamar a ce abinci, ta fannin abin da mutum yake sha, kuma an fi samu ne ko in ce an fi ganin su ne musamman shi hepatitis A da E ɗin kenan, ga wanda suke tafiya daga wani gari zuwa wani gari suke sayan abincin kan hanya, be it ruwa ne ko kuma abincin kan hanya, musamman abincin kan hanyar da aka ce aka soya shi ko aka dafa shi ko aka haɗa shi, ba wanda yake rufe ba kamar a ce maka biskit da ɗan dama-dama, amma ga biredi ma wannan da mutum zai iya saya, balle har mutum ya je yana sayan alal misali in su lemu ko kuma gyaɗa, ko mutum ya sayi fura da nono ko wani abu, duk ba laifi ba ne, amma kuma chance ko mun ce za a iya samun wa'innan hepatitis A da E ɗin, so shi yasa almost kashi 80 zuwa 90 ga wanda suke da hepatitis A ko kuma E sukan zo mana ne yayin da ya kasance cewa sun yi tafiya sati ɗaya ko kuma sati biyu da ya wuce. So ga matafiyin da yake tafiya daga gari zuwa gari, wanda tafiya baya masa wahala ko kuma irin yanayin aikin shi ko kuma aikin ta, in dai ba su kiyaye abin da yake shiga bakin su ba, to za su iya samun wa'innan nau'i na hepatitis A ko kuma hepatitis E. Sai dai dadin su in Allah ya yi, to yawanci sukan warke a cikin ɗan satuka, cikin watanni, ba tare da ma an bada magani ba, amma wata rana in ya kasance ba su warke ba, to suka yi muni sosai har sai kasance cewa sun jawo illa ga hanta, wani abu shi hepatocellular carcinoma, amma wannan kan ɗauka lokaci sosai kuma bai cika faruwa ba, amma in dai ba a kiyaye ba, tabbas in ya zo baya da wani standard magani da zaka zo ka ce ga maganin shi. Shi yasa rufin asiri shine yayin da mutum zai tafiya kada kasance ya sai komai a hanya kenta, ya samu ya dafa abincin shi, ya tsara kayan shi a garin su, ya sa a jakan shi, sai ya tafi da shi, illa in dai akwai wani guri reliable kamar restaurant da an tabbatar da tsaftar su da kuma iya abincin su da korewancin su, gurin tsafta da sauran su, to ba laifin mutum in ya sai abinci a gurin.
To likita, mun fahimci cewa akwai nau'ikan cutar, shin akwai wani bambanci ne akan abubuwan da ke haddasa su?
Hepatitis B da C su ma suna kama sosai, saboda abin da yake jawo su kusan abu iri ɗaya ne, jini. Yayin da ya kasance cewa mai jinin wannan hepatitis nan ya mika wanda baya da shi, kuma yake samun jinin, su ne fannuka kamar haka. Fanni na farko shine yayin da mutum baya da lafiya, jinin shi ya kasa, sai aka samu wani wanda ba yi screening din shi ba, wanda shi kuma yana da hepatitis, sai ya baka jini. To yayin da abin ya faru haka, ko baka da hepatitis tunda ya baka jini, leda ɗaya ne, leda biyu ne, ko mun kankantan shi, ko da a ce a cikin syringe ne aka bawa jariri wani abu shi allocate kenan for example, to zai iya daukan wannan hepatitis B din ko kuma C din. Na biyu aka same shi ne ga wanda suke saduwa da juna, wato wanda suke saduwa musamman da mata da yawa ko macen da take saduwa da maza da yawa, wannan zai kasance cewa in ya kasance tana da cutar, to in namiji ya zo ya dauka, wani namiji zai zo ya dauka, ya zo ya dauka da sauran su haka. Haka ma kuma in kasance namiji yana saduwa da mata sama da guda biyu, uku, hudu, biyar, ko da ma a zo a ce matan shi ne, to in dai yana da wannan cutar hepatitis B din ko kuma hepatitis C, to zai sauki da sauran kuma watsa musu. Kuma akan same shi ga wanda suke aikin shaye-shaye, wanda musamman suke allurayya a jikin su don su ji dadin wannan abin shaye-shayen da suke yi din, to yayin da kasance wannan ya ja alluran ya maka a jikin shi, ya mika wancan suna amfani da wannan sininje iri ɗin ko kuma alluran iri ɗaya ko kuma shi needle ɗin iri ɗaya, to ba abun mamaki bane kasance ɗaya ya mika wa sauran. To shi yasa in aka ce maka mutum yana da hepatitis B ko hepatitis C, abin da zai fara karkatowa hankalinka shine ta jini da kuma saduwa da kuma wani abu wanda ya hada da jini dai. Kuma matsalolin wayannan hepatitis C din tare da hepatitis B din yana da muni, saboda yawanci sune wanda sukan samu har da acute tare da kuma chronic, wato yakan iya aukuwa na cikin wannan watan da na faɗa, hakan ma kuma yakan wuce watan da na faɗa sai ga yayi shekaru a jikin mutum. Kuma yawanci sune suke zuwa da consequences, wato suke zuwa da manyan illoli yayin da mutum in ya kasance yana da su bai yi wani abu akai ba. Shi yasa ake tsoron ga wani a tsoron mutumin da yake da wannan hepatitis B da C din. Shi yasa alhamdulillah ana da ma vaccine ko in ce ana yin immunization, wato rigakafin su ga wanda bai da shi, amma in ya kasance kana da shi ba a bukata ka je kai, waɗansu yakan kawo musu kansa na hanta tare da illoli daban-daban. Shi yasa in mutum ya zo yi sai a yi screening din shi, an tabbatar da bai da shi kafin a bayar, wato rigakafi ne ba wai magani ba. Shi kuma hepatitis D akan same shi ne yayin da mutum yake da hepatitis B, wato ABCD, ba ka samu D din ba sai kana da B. So in ya kasance cewa mutum yana da hepatitis B, to ya sani cewa zai iya samu wannan hepatitis D din, amma dadin ɗinta in ya kasance baka da hepatitis B ba za ka taɓa samun hepatitis D ba, D for Delta, B for example Beta. Yayin da ya kasance mutum yana da hepatitis B ɗin nan kuma ya zo ya samu D a haɗe, ana kiran su co-infection. Amma yayin da ya kasance mutum hepatitis B yake da shi zalla sai bayan wa'insu satuka ko kuma watanni ko ma shekaru ya samu hepatitis D, ana kiran shi super infection, wato kana da B kenan kuma kana da D a haɗe. Wannan abin ya nuna cewa ya fara yin muni kenan sosai. Autoimmune hepatitis kuma duk ya fi tsoratarwa a cikinsu, amma alhamdulillah bai cika aukuwa a cikin al'umma ba. Shi kuma ba komai bane yake nufi illa sashin jikinka ne da ya kamata ya kasance ya kare ka daga ɗaukan cututtuka, ya kare hantanka, to shine yake kuma attacking hantanka, wato shine yake jawowa wannan hepatitis a anta hantanka. Isa daga wajen auto yana nufin automatic immune, wato shi immune system ɗinka sai kasance wani abin da har yanzu ba da isasshen ilimi a kai, sai shiga cikin hatin, in shiga cikin hatin sai fara sawa duk wasu alamu mai hepatitis da ka sani yake da shi, sai shi ma ya fara nunawa kuma ya fi wahalan sha'ani, saboda ba wanda ya ce maka ga standard maganin shi, saboda kamar a zo a ce maka wato ainihin kamar hukumar tsaron da ya kamata a zo a ce sun kare gari ne, to sai kasance cewa kuma sun dauka makamai sun zo suna yaki da wannan garin da ya kamata a ce sun kare su. Kun ga kenan ɗan gari in akwai wanda ya kamata a ce sun kai kara ba su da shi, saboda wanda ya kamata su kai karan sune suke attacking musu. So that exactly abin da ke faruwa akan autoimmune hepatitis. Neonatal hepatitis shine wanda ake samun su a jariran da aka haifa daga yanzu zuwa kwana 28, wannan kuma yawanci inda aka haifa haihuwan ne ya kasance abubuwan da aka yi amfani da shi ba su da kyau, ko kuma aiki da aka yi for example na CS a environment din da bayi da tsafta, ko kuma mahaifiyar tana da shi kuma she son on entering any treatment, so ba mu haifa bane za ta iya mika masa wato wani abu, shi congenital hepatitis kenan. Amma wannan bai dan ci faruwa ba shi ma a cikin al'umma ko kuma a cikin wannan environment din da muke da shi. Kamar yadda na faɗa, na yi bayani akan non-hepatotropic viruses wanda su ma cytomegaloviruses, yellow fever tare da sauran duk wanda na faɗa su ma suna cause hepatitis. To kada kasance mun manta da su, mutum ya je ya samu bayi da hepatitis A, B, C, D da kuma E a ce kuma yana da hepatitis, ya tambaya wani iri ne, a zo a ce masa ba a san wani iri ba ne, a'a an sani, sai dai ba dole kasance cewa an san tabbas cytomegalovirus ne, yellow fever ne, herpes simplex virus ne, ko kuma Epstein-Barr viruses ne tare da sauransu.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a Latinas nan za mu dasa aya a cikin shirin. Sai a tare mu a mako mai zuwa don jin alamomin cutar hepatitis da ma wasu muhimman batutuwa ko kuma bayanai akan cutar. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Muslim Bello Katagum. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayam, mai kujeran kungiyar Kristoci reshen jihar Kaduna. A yau za mu karanta Zabura ta 23 aya 1. Zabura ta 23 aya 1. Maganar Allah tana cewa, Ubangiji makiyayina ne, ba zan rasa komai ba. Yau nasihanmu tana koya mana da cewa Ubangiji makiyayinmu ne. Idan an ce Ubangiji makiyayi, abu na farko da zai zo zuciyar mutum shine wane ne makiyayi. Makiyayi shine wanda ke lura da dabbobi, makiyayi wanda yake kai dabbobi inda za su ci abinci, makiyayi shine wanda yake kai dabbobi inda za su sha ruwa, makiyayi shine wanda yake kai dabbobi inda za su samu abin da zai sa su ci gaba da koshin lafiya. To mu mutane, Allah ne makiyayinmu, shine babban makiyayi wanda ke lura da mu. Ko da ana cikin azaba ne, idan Ubangiji makiyayinmu ne, ba za mu rasa komai ba. Idan ma ana cikin talauci ne, idan Ubangiji makiyayinmu ne, zai tanada mana abin biyan bukata. A yau a Najeriya akwai damuwa, akwai wahaloli da yawa. Shi yasa muna komawa gurin Allah mu ce, kai Allah kai ne makiyayinmu. Ka lura da mu, ka tanada mana, ka kare mu daga duk wani abin da zai cuce mu, domin a samu koshin lafiya mu ci gaba da aikinmu na yau da kullum. Ku masu saurara, ina kira gare ku, ka yarda Ubangiji ya zama makiyayinka. Dan idan Ubangiji shine makiyayinka, to ba abin da a duniya za ka rasa. Idan mutane sun kika, Allah zai maka tanadi. idan ma yan uwane sun kika Allah zai maka tunade idan ma ka ce baka da aiki ne Allah zai maka tunade mun gode zumin Allah shine babban makiyayin mu kuma zai biya mana bukatun mu na yau da kullum mu yi addu'a ya Allah mun gode maka domin kai ne babban makiyayi ka lura da mu ka kare mu ka kuma biya mana bukatun mu yau da kullum a cikin sunan Yesu Kristi mai ceto mu amin
Saboda nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu a madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen hada shirin ciki har da producer da engineer ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku mu ni lafiya